Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya masu sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Talata 24 ga watan Mayu shekara ta 2016 daga nan gundumar Colombia tare da Sarfiru Hashim da kuma sauran abokan aiki Sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin. Ga kanun labarai.
A jiya Litinin ne aka gudanar da tarukan zanga-zanga a birane a kalla guda uku na kasar Kenya. A yau Talata ne ake sa ran shugaban kasar Amurka Barack Obama zai yi jawabi a birnin Hanoi. Haka kuma a jiya Litinin ne fashewar wasu mabmai biyu da sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 a wasu biranen Siria guda biyu.
To Allah ya kyauta.
Kamar su misali suke kiran kansu Niger Delta Avengers, ba wai wani abu Avenger ba su da wani koke face kawai fitananni ne, barayi ne waɗanda ke nema su yi ma ƙasa zagon ƙasa.
Kakakin rundunar mayakan ƙasa na Najeriya Kanal Sani Kuka Shaka Usman kan sabuwar ƙungiyar ƙyan tsagera a yankin Niger Delta. Za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya. Ali Mustafa Sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniyan tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barka da asuba. Ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin ne aka gudanar da tarukan zanga-zanga a birane a kalla guda uku na kasar Kenya, inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige a kalla masu zanga-zanga guda uku a yammacin kasar. A Nairobi, babban birnin kasar Kenya, 'yan sanda sun zagaye hedikwatar hukumar zaben kasar, inda suka kwashe yini guda domin hana masu zanga-zangar da suka mayar da ita duk mako kutsawa hedikwatar. Masu zanga-zangar dai ba su samu damar isa haraba hukumar zaben ba, saboda 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa da feshin ruwa domin tarwatsa mutane kusan 100 kafin su kusanci harabar hukumar. Tun farko dai 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa akan wasu ƙananan ƙungiyoyi masu zanga-zanga a jiyan, ciki har da wata ƙungiya daga Kibera, wata ƙungiyar matalauta da ke birnin Nairobi. Masu zanga-zanga dai sun samu damar kutsa ofishin hukumar zaben mai zaman kanta da haraba hukumar a biranen da suka hada da Mombasa da Kakamega da Kisumu. Wakilin jaridar Standard Philip Owa ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutum ɗaya ya rasa ransa, wasu hudu kuma sun raunata.
A yau Talata ne ake sa ran shugaban kasar Amurka Barack Obama zai yi jawabi a birnin Hanoi, da ake sa ran zai mayar da hankali a kan inganta dangantakar Amurka da kasar Vietnam da buƙatar tattaunawa mai ma'ana tsakanin ƙasashen biyu. Jami'an Fadar Wada sun ce shugaban zai jaddada muhimmancin tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu a lokacin da aka samu saɓani, ciki har da maganar kare 'yancin bil'adama. Ha kuma yau Talatan ne Obama zai gana da wasu masu gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama, har ma da wasu ƙananan 'yan kasuwa. Sai dai kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na cewa Obama ya yi azarbaɓi wajen kauda kai akan take 'yancin jama'a da ake yi a baya a ƙoƙarinsa na ƙara inganta dangantakar Amurka da ƙasar ta Vietnam. Jiya Litinin ne Obama ya sanar da cewa Amurka ta ɗage wa Vietnam da daɗin takunkumin nan na hana sayarwa ƙasar makamai. Shugaban ƙasar Vietnam Tran Da Quyen ya yi maraba da ɗaukan wannan mataki a zaman kawo ƙarshen babi mara daɗi.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne fashewar wasu mabmai ya yi sanadiyar mutuwa mutane sama da 100 a wasu biranen Siriya biyu da ba kasafai ake samun tashin hankali ba, a cewar gidan talabijin na ƙasar Siriya da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke Siriya. Wannan fashewar dai ta afku ne a biranen Jable da Tartus, inda gwamnati ke da ƙarfi. Biranen da in banda yanzu sun tsira daga mummunar tarzoman yaƙin basasar da ya kwashe shekaru 5 ana yi. Fashewar mabman hudu da aƙalla harin ƙuna baƙin wake ɗaya suka tashi a Jibla, ciki har da ƙofar babban asibitin birnin. Haka kuma an harba roka da aka yi a wata tashar mota ya yi sanadiyar hasarar rayukan mutane 53, a cewar ƙungiyar rajin kare a haƙin bil'adama da ke Siriya. Haka kuma fashewar wasu mamai uku da aƙalla harin kuna bakin wake ɗaya aka kai a birnin Tartus da yake da tazarar kilomita 60 daga kudancin Jebla, wanda shugaban ƙungiyar kare haƙin bil'adama Rami Abdulrahman ya kira da harin da ba a taɓa gani ba. Wani kamfanin dillancin labarun da ke alaƙa da ƙungiyar ISIL ya ɗora wa ƙungiyar da mata masu tsoron ra'ayin laifin kai harin.
Hakanan kuma ana sa ran zuwa ƙarshen wannan shekara mummunan ƙarancin abinci a ƙasashen kudancin Afirka ya ƙaru, sai dai idan ƙasashen duniya sun ɗauki mataki na bada nan ba da daɗewa ba. Masana aikin agaji a Afirka suna nuna damuwar cewa fari a nahiyar Afirka na iya mayar da nahiyar bayan ƙasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar su Yemen da Iraki, yayin da cikin wannan makon shugabannin ƙasashen suka haɗu domin taron ƙoli na farkukan agajin jinƙai a birnin Istanbul. A cewar babban mai bada shawara a Majalisar Ɗinkin Duniya Shadrack Umar, lokacin da ya kamata a ɗauki mataki na kamowa ƙarshe, ya ci gaba da cewa rashin ɗaukan mataki a kan lokaci kamar wannan da ake fama da shi a dukkanin Afirka baya samun kulawar da ya kamata saboda ya faru ne ba zata.
Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su haɗa kai wajen tunkarar jidalin babban matsalar rikice-rikicen jin ƙai mafi girma da ake fama da ita a duniya. Erdogan ya yi wannan kira ne a jiya Litinin lokacin taron ƙolin kwanaki biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a Istanbul don shimfiɗa ingantattun hanyoyin tunkarar matsaloli masu alaƙa da al'amuran gudun hijira da suka guje wa yaƙi a Siriya da Iraki zuwa Turkiya. Masu fashin baƙi sun ce kasancewar 'yan gudun hijira miliyan 3 a Turkiya hakan ya mayar da ƙasar wadda ta fi kowace wajen karɓar 'yan gudun hijira a duniya. Bangaren da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira zaman rikicin jin ƙai mafi muni da duniya ta taɓa gani tun yaƙin duniya na biyu, duk da cewa ana tambaya akan ko taron ƙolin zai iya haifar da sakamako mai kyau, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga wakilai da shugabannin ƙasashe na sama da 60 da cewa mu ƙudiri aniya yanzu ba wai kawai mu kare rayukan mutane ba, amma mu bayawa mutane damar samun rayuwa mai inganci da walwala.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. To madalla, rundunar sojojin Najeriya ta gargaɗin cewa ba za ta lamunta da ci gaba da kai hare-hare kan bututun mai da iskar gas a yankin Niger Deltan ƙasar ba, domin haka duka manyan hafsoshin ƙasar na gefen ruwa da na sama da kuma na ƙasa ƙarƙashin jagorancin babban hafsan ƙasar General Abayomi Gabriel Olanishaki suka gudanar da taro na musamman da masu ruwa da tsaki a Fatakwal babban birnin jihar wato Rivers jiya Litinin domin neman hanyoyin kawo ƙarshen sabon rikici da kunno kai a yankin. Kamar yadda kanar Usman Sani kuka sheka ya yi mani bayani.
Sosai ana yi a ɗaukacin jagorancin sojojin Najeriya ai suna jihar Rivers ɗin ranar Litinin, wanda shi babban hafsan sojoji na Najeriya wato General Abayomi Gabriel Olanishaki ya jagoranci sauran hafsoshin sojoji da na ƙasa da na ruwa da na sama aka yi taro da shugabannin gwamnati, musamman ma shi gwamna na jihar Rivers da kuma shugabanni na kamfanin mai, inda aka tattauna aka fido aka shidda matsaya wa kan waɗannan tsagiranci. Baya ga wannan ma kuma mu kanmu sojojinmu akwai wasu sababbin jiragen ruwa guda 10 da aka kaddamar da su a ranar Litinin ɗinnan a nan Fatakwal. Akwai matakai da dama da ake ɗauka ko kuma ake niyyar ɗauka kan waɗannan tsageru, kuma ba wai tsageru ba ne, ku ne 'yan jarida kuke nema ku ba su wata manufa ta daban. Kamar su misali suke kiran kansu Niger Delta Avengers, ba wai wani abu Avenger ba su da wani koke face kawai fitananu ne, barayi ne waɗanda ke nema su yi ma ƙasa zagon ƙasa, saboda haka mu ba mu ɗauke su a bakin komai face wato waɗanda zaune gari banza ko kuma ba ta gari waɗanda a turanci ake kira criminals saboda babu laifin da aka yi musu kuma tabbaci hakikan zamu maganin su sannan kuma an ja musu kunne cewa ya isa haka nan bayan da za a yi su je suna farma jama'a ba gaira ba saboda ko kuma su farma wasu kaddarori na ƙasa ba gaira ba sabar sannan ma ba ma wai kaddarori na butocin mai ba a ta sojojinmu su farma su su kashe su waɗannan abubuwa duk sun kau dama wanda duk bai ji bari ba to gaskiya zai ji hoho
to akwai manya daga yankin wanda akwai daidai sharhi da ke ganin cewa da siyasa cikin wannan lamari daya biyu kuma akwai wanda suke ganin cewa karfin soja kadai ba zai magani wannan misali tsohon ministan yada labarai a gwamnatoci da suka wuce Edwin Clark yana daga cikin wanda suka fito suke cewa karfin soja fa ba zai magani wannan magana sai an hada da lalama da sauransu me za ku ce kan haka
kowa ka san yana da ra'ayin shi kuma idan ka fahimci irin wannan izgilanci da suke mutane magana ba haka take ba ba yanda za a yi a waye gari abin da kasa ta allaka kanshi ka tashi kana fasawa da zuwa wani abu bayani mai muhimmanci da ya taso shine shi kanshi gwamna na Jibo zai ce rabon kasafin arzikin kasa da ake na wata-wata da biliyan 17 jihar shi take samu yau an waye gari biliyan 3 ake samu to kaga wa ta shafa su ta shafa saboda duk abubuwan da suke hange da shi wannan fitinar da fashe-fashe bututun mai wallahi ba inda za su kai su so in aka zauna lafiya shine kowa zai samu arziki zai wanzana a kasa baki da saboda haka ba ma wai su kamar da ba da aka samu waɗanda suke da shi na tsakani da Allah kan haka kawai fitina ce shigantaka ce kuma galibi waɗannan abubuwan dama idan ka ga yaron banza ko kuma in ka ga tsohon banza to tabbaci hakikan yaron banza ne ya girma su galibin su ai sun san ko su waye dan haka ma muke roƙon jama'a cewa su waɗannan tsagerun da suke zaune da su kamata su riƙa gaya ma jami'an tsaro inda suke yanda za a je a maganin su ya kasance an zauna lafiya arziki a wanzana amma hakikanin gaskiya ba za mu lamunta ba kan irin waɗannan abubuwan da ake yi
to amma ya kace sun san su wane ne su ma sa iya jiwa su ce ai haka ma harkar Boko Haram yan arewa ko mutan arewa da manyan dattijan arewan sun san waɗanda suke me yasa ba ai maganin abin da wuri ba ha abin ya kai ga haka
to ai kamata kowa ya daudara shi kan irin waɗannan kamar a irin wannan shiru ba amfani ke gare shi ba kuma kana cutuwa kana zaton ko abin bai shahe ka ba yanda aka yi irin waɗannan abubuwa suna shafar jama'a mutane ne kawai ba su fahimta saboda wani ra'ayi na daban kuma misali hidimar ko kuma ta'addanci na Boko Haram ya isa ishara ga komawa ya ɗan Najeriya kowane ɓangare yake tana kawai ba ta da daɗi ne kamata yi a haɗa kai sannan a yi maganinta.
Haka ba tare da ka gaya min me kuke shirin yi ba kana ganin wani lokaci zai dauke ku na magance wannan matsala ta yankin Niger da ganin cewa tattalin arzikin ƙasar ce baki ɗaya zai durƙushe.
Da hakikanin gaskiya ana bakin kokari ba kuma zan iya baka wani kayyadajjen lokaci ba amma dai kawai muna buƙatar haɗin kan jama'a ya kasance ba ma sai an kai ga ɗaukar wasu ƙwaƙwaran matakai ba. Mutane ne ba kai biyu gare su ba kai ɗaya gare su kamata ya nuna musu a su fahimci gaskiya gaskiya ce banna ba ta da daɗi.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah alaka kai makin soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji. Kunji gangan soja soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaki soja biri man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farunku dan hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige kasu barka masu cin mutum hannaman ai har kashe ki sai sun taune Allah ba maza kuma sa
wani bala'i da ya hada musu saboda babban jami'i da ke hada musu bomb a ya nemi da ya ga uwar bari ya gudu to wani da ke tsaron lafiyar shi shugaban nasu ya dauki bindiga ya harbe shi take
kana da sani kuka shekan aka kara ji kan farmakin da sojojin Najeriya suke kaiwa kan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa muna da cikakkiyar hira da muke da shi kan matakai da suke dauka na sojin a jihar Borno da sauran ma kasar baki da game da yaki da Boko Haram kuna sauraron labarai da rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausar Murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 1 da kusan minti 16 na dare agogon mu nan gundumar Colombia wato 6 da minti 16 agogon Najeriya Niger da Kamaru da kuma Chad karfe 5 a Ghana ga Ali Mustafa da shirinmu na gaba
tsaka mai wuya jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadomu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya to bayan tarukan da ta yi a Abuja da Fatakwal rikitin jam'iyyar PDP a Najeriya fa sai ƙara cakudewa suke a Fatakwal
Alhaji Sule Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa da ya samu halartar taron na Fatakwal
ni wallahi ba suna yake Abuja ba kan maganar meeting kaza wallahi ba sake wannan nan ina zama na a nan jibiya illa da wata zai meeting a cikin saboda ta ban san akwai shirin komai ba komai a ciki ba sai ga muka je Fatakwal gwamnan Ekiti da gwamnan Fatakwal su kawo mu da shirin a matsayin shugaban jibiyan nan da alama ya su ya su akwai rufin kusurin da su kwanta ya su ya su a yi kiya sai ka yi shugabanta domin kar a ruwa kar a wulakanta shi
to a gaishe ka Lamido tayo yayin da waccan take faruwa a Fatakwal a Abuja kuma
I could not see the governor asking for accommodation even and as I sat down people started approaching me
shigowa ta Fatakwal kenan naga mutane suna yi min murna kuma sauki ma ban nema daga gwamna wuke ba inji sanata Ahmed Makarfi wanda taron PDP na Fatakwal ya nada a matsayin mukaddashin shugaban committee shirye zaben shugabannin jam'iyyar cikin kwana 90 nan gaba can gefe kuma shi shugaban jam'iyyar Alimadu Sharif yayi taron nuna fasa taron nema gaba daya don mutunta kotu wanda an samu umarnin dakatar da zaben daga kotuna har uku mun karbi hakan da haka muka dakatar da taron tuni da yan bangaren Najeriya gana suka mika ragamar jagorancin committee shirye zaben su karkashin sanata Ibrahim Mantu
haka ne to yayin da kowanne daga cikin bangarorin nan uku ko hudu dake rigimar shugabancin jam'iyyar PDP ke cewa ya kama hanya ne dinki barakar da ta faru alamun suna nuna cewa sai an yi da gaske kafin a dinki baraka din ya daga cikin matsalolin da ke adabar jam'iyyar nan shine ra'ayoyi ko kuma sabanin ra'ayi da aka samu tsakanin abin da ake kira sababbin shiga da kuma wanda suka dade a cikin jam'iyyar din kamar dai yadda za ku ji a cikin wannan kashi na biyu na fafata da muka fara a makon jiya a kan wannan al'amari na rigimar PDP din tsakanin Shehu Gabam wato kakakin da ke bangaren shi jarigana da kuma Inuwa Biwala na gefen Senator Alimudu Sharif
wanda kake magana da shi Yanadi Inuwa Biwala na farko a 2015 ya shiga party nan ne biyu fara siyasar sa ma a 2011 ya fara ya nemi takarar jiha ya fadi a zabe Ali Sharif ya zo ya bashi commissioner na uku kasancewa ba yi da tarihin yadda ma aka kafa PDP bai san ta ba bai san asalin ta ba
to Ali Sharif bari mu bashi dama tunda yana nan ya
wanda yake da tarihin party bane wanda yake maka ya san dokanta ya san lokacin da aka diba musu lokacin zai wuce kowa ya sani cewa an zabe su akan shekara hudu ba manga ya fara aka samu rikici ba manga ya tafi aka ce a zo a karasa wannan lokaci na mu'awiya
to ina zuwa naji Malam Inuwa Biwala abubuwa biyu zaka taba na farko kai kanka sabon shiga ne a cikin jam'iyyar nan to ba kai ba har mai gidan naka ma ina jin ɗaya daga cikin korafin da ake kenan na cewa bai ma shekara biyu ba a jam'iyya ya fito daga APC ya za a zuwa dauke jami'a ba shi yi min magana kan abin duban da ka ji
to kafin dai in fara wannan bayanin tunda shi Malam Shehu Gabam ya nuna kamar ya san abu akai na bari in ga maka cewa duniya ta san an kore shi a jigu uku a Jos bai kara ta sakan da school din nashi ba an san cewa an ba shi chief of staff na yi guda an ka kore shi kafin shekara daya dun bai yi aikin ba ka gane? Saboda haka in yana gani ya sani ne nima ina so in gaya miki cewa mun saki cewa makarantar
ne. Ai ya tabbata ya tabbata jahiliya ya bincika
wani makami.
Ya tabbata jahiliya ya bincika in ba jahili ba fa zai wannan magana.
Ni ne
liberal revolution na kawo
makaranta.
Kuma duk wanda ya san tarihi ya san ni ne liberal wannan revolution ne saboda haka yana ya sa nake bai da ilimin da zakai magana siyasa
shiru. Mun san korarre ne bai karasa iliminsa ba, ni yana da ilimi, yana da digiri har da master, kuma na bi daga primary school har na karasa, shi bai yi hakan nan ba. Ni ba sa korar na aiki ba, shi an kore maganar sabon shigar siyasa ba ta ci ba. Wato kuka gaya mun cewar waɗanda suka samo Najeriya su ne yanzu suke mulkin Najeriya,
amma shi ba wani ƙayyadadden lokacin da
gaban bai san ma yadda aka yi PDP din ba, bai san daga ina ne na taso ba. Bari in gaya maka cewa ina PDP nan as far back as 1999.
Muyi magana Malam Eno game da shi Senator Ali Modu Sharif, da kamar yadda nace ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da ake shi ne ashe babu wani ƙayyadadden lokaci da mutum zai zauna cikin jam'iyya kafin ya zama shugabanta, na ɗaya ke. Na biyu, ba sharaɗi aka yi na cewa ya zo ya ƙarasa sauran lokacin Amin Ma'azu ba?
Na farko shi ne lokacin da ya joina PDP immediately ganin muhimmancin shigan shi PDP an ba shi waiver, kuma dokan party ta kimfada a yi hakan nan. Dan kuma ba yi haka ba sai a gaya mana ba yi haka ba. Na biyu, ne ka gaya masa cewar lokacin wannan National Working Committee ya kusan karewa, ka shigo ka yi mana rikodin baraka ka samu a cikin jam'iyya, an ba mun samu wanda ya iya siyasa ya iya tafiyar da jam'iyya ba. Ba za mu samu ci makanci ba. Duk sauran mutane nan da suke surutu suke kwararfi lokacin da aka fadi zabe ya yi duk sun wace ganin cewa PDP ba za ta sake tasiri ba. Sai da zuwan Ali Sharif ne ne suka gashi ashe tana nan da ranta har yanzu. Shi yasa yanzu ma har PDP ta yi tasiri ta zama abin magana har ana kace nace a kai. Saboda haka zai karasa ranar 21 ga watan Mayu in Allah ya yarda. Ali Sharif zai kare Kenua na Adamu Ma'azu.
To,
an samu extension din nan ne dun halin da aka samu mutum a ciki. Ai lokacin da ya rada waye rasu aka ce ai evoking abin da ake ce doctrine of necessity so that Jonathan ya samu ya ci gaba ko? Saboda haka it was the same principle aka yi evoking lokacin da Adam Ma'azu ya tafi aka je ko.
Amma Malam Ino kana jin Alhaji Shehu yana cewa
ba ma Ali Sharif riko wannan.
Ina zuwa Malam Ino kana jin suna
zai karasa ranar 21 zai karasa bayan can duk abinda convention na party ta shin da
ku haka ka bari na yi magana domin
kaga yana ina zuwa. To ina zuwa Malam Ino mu ji Alhaji Shehu.
Na farko ina so na yi set record straight.
Yawa.
Na yi LSB primary school na gama, na yi Commonwealth College of Commerce na gama, ina da PSC political science, ina master's ina yanzu haka. That's number one. Number two, ya sani in record, I was 18 na leta Abubakar Rimi. I was there when the G7 suka fara tapa PDP, ya zo G18, ya zo G36, aka yi arresting Alhaji Abubakar Rimi, aka kama Sule, aka yi su prison ya zama G34. Kuma babu state na Najeriya da ban je don kafa PDP. Duk wanda ya san tarihin PDP, kowa ne ya san participation din da nayi. Kuma the entire politicians na jihar Borno ba wanda bai san ba, including mai gidansa wanda bai da ko secondary school certificate.
To na ji da
haka a tarihin kafa PDP.
Ka san wannan makareci ne
ba ka san yadda aka kafa ta ba. Ya ce ma ba san yadda aka kafa ba. Ya tabbata bai san ma me yake. Me yake fara ba? Kuma ya tabbata cewa shi jahi ne da ke sa da gaya maka siyasa irin wannan in za ka yi mata maganar siyasa dole ka ɗauko wanda ya san tarihin siyasa nan inda ka ɗauko wanda aka fara ci saman yake da tarihin PDP ba zai mata maganar da yake mata ba.
To mu tsaya kan maganar makomar
an ɗauko shi yana cikin wanda suka ci amanar Malaka Talla ya kore shi. Yazo aka dauko shi aka bashi commissioner kuma yana ofisiyal ya tani a record ni nayi resigning as a chief of staff kuma nayi publishing resignation letter ina ai resign at the chief of staff. Ina da popular declaration dina.
To ina zuwa lashewu. Malam ino ina zuwa da Allah mu tsaka maganar PDP. Wannan abun ba kaman ba kan kuku bi bane, bana son abin da lokaci kan muna magana kan ku. Lashewu mu dawo kan maganar Jerry Gana. Ta aka Jerry Gana ya fito ya dauke jagorancin wannan bangaren naku ne, kamar yasa kuka bashi wannan abin nan? Kuma sannan ina son mu yi magana ɗaya daga cikin matsayin da aka ce kun dauka na cewa ba kwa son shugabancin jam'iyyar na Arewa, kun fason shi a Kudu. Yi min bayani kan wannan.
Da farko abin da yasa aka kawo shi Professor Jerry Gana, tun kafin ma mu kawo shi akwai meeting wanda suka yi na Northern LDF wanda suka dauki position, da aka zo aka haɗu groups daban-daban akan a kawo tarihin PDP. Muka ce to babu wanda yake da tarihin PDP daga ranar da aka kafa ta, wanda aka ringa bashi secretary na kungiyoyi har aka zo aka kafa PDP banda shi Professor Jerry Gana. Saboda haka babu wanda za a kawo wanda yake da cikakken tarihin party nan, da waɗanda suka wahala, da wanda suka kashe dukiyoyinsu, da wanda suka rasa ransu, suka kafa ta, suka rasu yau ba sa ma duniyan gaba daya, shi ne zai iya kawo tarihinta. Kuma tun farkon wannan ba an kawo shi don faɗa ba ne, ko don toza ta wani, ko don tada hankalin wani. A'a, an kawo don abi ka'ida, domin wanda suka kafa PDP nan tun tana ji, saboda tun asali sun yadda cewa in ana son zaman lafiya a Najeriya to a yi mulkin karɓa-karɓa. Wannan karɓa-karɓa shi ne ake kira zone rotation and zoning. Da aka kafa, aka register da jinta PDP, aka ce to akwai abin nan da aka yi na June 12. In ana so a samu zaman lafiya, Yarbawa da suke ga an yi annulling June 12 a nemo su a ba su mulkin shugabancin Najeriya, sai aka ce an yi zonin zuwa southwest. Da zuwa former president Obasanjo zama shugaban kasar Najeriya kenan. Amma Obasanjo zai ce a'a, ba za a yi adalci ba in ba a dawo da mulkin nan arewa ba. Sanadiyan da shi said president ya raduwa, Allah ya gafarta masa, ya zo
ne. To yanzu a bisa wannan hujja, Alhaji Obama da lokaci da yawa, a bisa wannan hujja ne kuka ce ba ku yarda da shugaban jam'iyya da shugaban dan takarar shugaban kasa ya fito daga sashen arewa maso?
Shi ne hujjan da yasa muka ce next day announcing, ina nan ran da aka yi announcing cewa shugabancin kasar Najeriya zai dawo arewa, chairman shi na party zai koma Kudu. An zo yanzu an ce wannan ba zai yiwu ba, ana nema a canza shi. Wannan shi ne makasudin waɗannan fitintinu da ake magana.
To amma idan haka ne, me yasa kafin a zo yanzu, tun ma kafin PDP ta zo ta faɗi, aka yanke shawarar cewa shugabanta ɗan takararta na gaba daga arewa zai fito, kuma an san lokacin Amin Adamu Mazina da ke da shugabancinta? To sannun ku da aiki. To a jira ci gaban wannan fafatawa ɗin, yayin da muke jira mu ga abin da zai faru a cikin wannan jam'iyyar daga yanzu zuwa makon gobe ɗin, Allah ya kai mu. Muna dai gode wa su baƙin namu Malam Ino Bala da Shehu Gabam, da kuma musamman shi wakilin mu Nasiru Adamul Hikaya da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington.
To madalla, kafin mu sallama da ku ga tushen kanin labarai.
A jiya Litinin ne aka gudanar da tarukan zanga-zanga a birane akalla guda uku na ƙasar Kenya, inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige akalla masu zanga-zanga guda uku a yammacin ƙasar. A Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, 'yan sanda sun zagaye hedikwatar hukumar zaben ƙasar, inda suka kwashe yini guda domin hana masu zanga-zangar da suka mayar da ita duk mako kutsawa cikin hedikwatar. Masu zanga-zangar da yawa samu damar isa haraba hukumar ba, saboda 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa da feshin ruwa domin tarwatsa mutane kusan 100 kafin su kusanci harabar hukumar. A yau Talata ne ake sa ran shugaban kasar Amurka Barack Obama zai yi jawabi a birnin Hanoi, da ake sa ran zai mayar da hankali akan inganta dangantakar Amurka da kasar Vietnam da buƙatar tattaunawa mai ma'ana tsakanin ƙasashen biyu. Jami'an fadar White House sun ce shugaban zai jaddada muhimmanci tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu a lokacin da suka samu saɓani, ciki har da magana kare 'yancin ɗan adam. Haka kuma a yau Talatin ne Obama zai gana da wasu masu gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama, har ma da wasu ƙananan 'yan kasuwa. A jiya Litinin ne fashewar wasu mabmai biyu a sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 a wasu biranen Siriya biyu da ba kasafai suke samun tashin hankali ba, a cewar gidan talabijin na ƙasar Siriya da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke Siriya.
To madalla, Da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan safiyar, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da ci gaban hirar da muka yi da Kanar Sani Usman, daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin ƙasar Najeriya. Kamun na madadin Sarfilu Hashim wadda ya tayani gabatar da shirin, da Chubahiro Diodone wadda kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa, a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.